sallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma ya dace da yammaci na daya ga watan biyar shekara ta 1999, don ci gaba da karatun littafin mu mai albarka Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Wannan kuma shi ne darasi na 48, inda za mu tashi yau babu sadaqati tatawwu'i. Babu sadaqati tatawwu'i, babin da yake magana dangane da sadaka ta tatawwu'i. Idan an ce at-tatawwu'u a larabci fi'lu ta'ati, aikata aiki na da'a shi ne at-tatawwu'. Amma a cikin islahin malamai abinda ake nufi da tatawwu'i, kullu ibadatin aw qurbatin ghairu wajiba, dukkan wani aiki na da'a, dukkan wani aiki na ibada wanda ba tilas ba, wanda ba wajibi ba, shi ne ake kira da suna mai tatawwu'i. Sawa'un wannan abin sadaka ce, sawa'un wannan abin sallah ne, azumi ne, kowane irin ibada wadda ba ta dole ba, ita ce ake kira da suna tatawwu'i. Tatawwu'i tana da matukar falala, shi yasa malam ya ware babunta a nan gurin, saboda kuma yadda malamai suka yi bayani, ayyuka na farilla da Allah ya dora wa mutum ya yi, kamar salloli guda biyar a yini, azumin Ramadana, aikin hajji sau daya a shekara ko kuma a rayuwa gaba daya, da kuma aikin wato abin da ya shafi a zakka da sauransu, dukkan waɗannan al'amura a matsayin ka na ɗan adam a iya samun cikas wajen aiwatar da su, ya zanto ka yi su amma ba su cika ba yadda ake bukata. To idan kana nafila sai a ɗauko nafila sai a cika cika, shi ne amfanin aikata ayyukan da'a. Don mai sallah ta nafila, idan farilla ba ta cika ba sai a ɗauko nafila sai a cika. Don mai azumi na nafila, idan Ramadan ɗin sa aka samu tangarda, ya yi zage-zage, ya yi ashariya, ya yi ba daidai ba, sai a ɗauko nafilfili kuma sai a ƙara a kai, don a samu ya cika. Duk wanda yake zakka akwai tangarda a ciki, idan yana sadaka ta yau da gobe sai a cike wannan zakka ɗin. Wannan shi ne muhimmancin tasawwuri. Idan ko mutum ya yi wancan daidai, to wannan zai kara zama falala akan falala kenan, nurin ala nuri. Shi yasa Allah ya fadakar zuwa ga sadaka ta tasawwuri. Babu sadakati tasawwuri. An Abi Hurairata radiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama qala sab'atun yudhilluhumullah fi ظله يوم لا ظل إلا ظله. فذكر الحديث وفيه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. متفق عليه. أنكر حديث لقى أبو هريرة الله تقال إبداء قريش من ذا الله صلى الله عليه وسلم ياتي سبعة يذلهم الله متنفقين Ubangiji ta'ala zai musu inuwa, fi zillihi cikin karkashin inuwarsa, yawma la zilla illa zillu, ranan da babu wata inuwa sai inuwar Allah. Wata rana ce wannan? Ita ce ranan tashin kiyama, ranan da za a kusanto da rana kusa da kawunan mutane, tsakanin nisan inda rana take da kawunan mu bai fi mil ɗaya ba ko mil biyu, mil ɗaya ko mil biyu. Haka hadisi ya nuna cikin Sahih Muslim. Mai ruwaito hadisin yace ban san ba abin da annabi yake nufi da mil, saboda akwai nisan tafiya wanda yake sananne a wurin mutane wanda ake kiransa mil, sannan kuma akwai irin tsinken nan da ake sa a cikin tandun kwalli, a dan tsokonar kwalli da shi a sa kwalli a sa a ido, shi ma ana kiransa da suna mai mil. Yace to ko wancan annabi yake nufi ko wannan ban sani ba, ya dai ce mil. To kaddara wancan ne mai tsawon mil daya, rana tana kusa da kawunan mutane, yaya kake ganin al'amarin? Mutane za su kasance gwargwadon yawan gumin da zai lallabe ka, gwargwadon ayyukanka. Akwai mutumin da gumi zai tsaya masa a ma'alwallantarsa a wurin ma'alwalla, akwai wanda zai kawo masa cibiya, akwai wanda zai kawo kirji, akwai wanda zai dulmi a ciki da ya nutse ya fito, ya nutse ya fito cikin guminsa. Ta ce ranar da babu inuwa sai inuwar Allah, ranar da babu sanayya, ranar da ba a tambayar mutum wa ka sani, wane ne babanka, waye mahaifiyarka, so wa ka sani, kana da wasita, kana da alaka, kana da connection a sama da kasa, ba wani connection. Fa idza nutqa fi suri fala ansaba bainahum yawma idhin wa la yata'aluna yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani li kulli imrin minhum yawma idhin sha'nun yughni yawma la yughni mawdan am mawlan shay'an wa la yusaru. Ita ce ranar tashin kiyama. a wannan rana babu inuwar sai inuwar Allah. Maza Allah ya ce mutum bakwai za a yi musu inuwa karkashin inuwar Allah ranar da babu inuwar sai ita fa zakar al hadisa. Ibn Hajar baya son ya kawo hadisin gaba daya, yana so ya kawo mana gabar maganar da ta dace da babin da muke ciki. Yace fa zakar al hadisa, sai annabi ya ambaci hadisin har zuwa ƙarshe. Wa fihi, a cikin hadisin akwai inda ya kawo ɗaya daga cikin mutanen bakwai, yace wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin, da wani mutum wanda ya bayar da wata sadaka, fa akhfaha, sai ya ɓoye ta. Lokacin da zai bayar da sadaka din sai ya ɓoye, bai bayar a bayyane ba. Hatta la ta'lamu shimaluhu, har ya zanto hagun dinsa bata san ba. Ma tunfiqu yaminuhu, abinda damansa ta bayar. Hannun hagu bai san abinda hannun dama ya bayar ba. Wannan ta'abiri, wannan salon zance, manzon Allah ya yi shi don ya nuna ma'anar kaiwa matuƙa wajen ɓoye sadaka, saboda kadari ya shiga ciki. Dan ita sadaka ana buƙatar kamar kowane irin aiki ya kasance riyabar da shiga ciki. Malam ya haƙuri ka zauna haka, in baka samu wuri baka fita daga waje. An gane ko? Dan ita sadaka ana son a koye ta, to wata sadaka ce ake nufi a nan? Ubangiji ta'ala dai ya yi bayanin a iya bayyanawa, a iya ɓoyewa. In tubdu sadaqati fa ni'ma ki wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairun lakum wa yukaffiru ankum min sayi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Cikin suratul baqara ke Allah ce in kun bayyana da sadaka ma dalla da ita, amma da za ku ɓoye ta, ku baiwa miskini a ɓoye ba wanda ya sani, to wannan shine yafi dacewa kuma shi fa alkhairi a gare ku. Sai malamai suke cewa ita sadaka iri biyu ce, sadakar farilla ta zakka, lallai mutum ya yi ta a bayyane, Allah akalla saboda hikimomi guda biyu. Hikima ta farko ya zanto wato ainihin ba a tuhumce ka ba cewa baka fitarwa, dan ka koriya kanka tuhuma. Idan kai a boye ba za mu gane ba, amma idan kai a bayyane, abin nufi a bayyane, fakiran da ke kusa da kai kowa ya samu, ya ji an yi motsi, lallai bana an yi zakka, to kaga ba za a tuhumce ka cewa baka fitarwa ba. Na biyu kuma da muka koyawa attajirai ɗan uwanka cewa ba haka ake yi idan an samu. To amma sadaka ta nafila ta yau da gobe, ita wannan abin da aka fi so shine a ɓoye ta. Shine manzon Allah ce wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin, da mutumin da ya bayar da sadakan wata sadaka tasa, ba fa sai ya ɓoye ta, hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, har ya zanto hannun hagu bai san abin da hannun dama ya bayar ba. Wannan hadisi muttafaqun alayhi. Inda zaka ba hadisin gaba daya, sauran mutane guda shidan, annabi ya fara ne da na farko imamun adil, shugaba mai adalci. Na biyu shabun na shafi ibadat rabbihi, matashi wanda ya tashi kan bautar Ubangiji, giyar samurtaka bata dauke shi ba. Wannan matashin mace ne ko namiji? Saboda kwanakin da mutum ke cikin kananan shekaru, mace tana cikin kananan shekaru, kansa na rawa ne. Haka saurayi yana cikin kananan shekaru, shi ma kanshi na fisga. To dukkan wanda giyar samurtaka da yarinta da kuruciya bata dauke shi ya kaucewa tsarin Allah ba, to wannan yana cikin mutane guda bakwai da za a yi musu inuwa ranar da babu inuwar sai inuwar Allah. Kaga yana cikin jin karfi, yana cikin rayuwa, yana cikin samartaka, yana cikin kaza. Duk abin da tsare ko su suke yi na yayi da shakatawa na sabo, in ya ga dama zai iya yi, amma sai ya kawar da kai, ba dan baya so ba, sai dan shi yana hararo abin da ke lahira. Duk abin da kawayenta suke yi na shakatawa da gwangwajewa, ta san duk hanyar da za a bi a yi sabo a ji daɗi din, amma sai ta kaucewa wannan tsarin. Ba wai dan ita doluwa ce a rayuwa ba, kanta ya waye a rayuwa, amma tana tunanin lahira, sai ta kaucewa wannan tsarin. To kaga wannan lalle ya cancanta a samu mutum karkashin inuwar da babu inuwar sai inuwar Allah. Na uku, rajulun kalbuhu mu'allaqun bil masajid, mutumin da zuciyarsa ke rataye da masallaci. Ma'ana zuciyarsa ba ta mantawa da masallaci, salloli guda biyar da ake yi na yini din nan baya yadda ya yi su ba tare cikin masallaci ba, sai in wata larura ta sha kansa, ta tafiya ko rashin lafiya ko waninsa. Amma in ba haka ba, lallai baya sakaci da sallar jinsu. Na gaba, rajulani tahabba fillah ijtama'a alayhi wa iftaraqa alayhi, na hudu kenan ko, mutum biyu da suke kaunar juna bisa ga bin Allah. Kana son wane, wane na son ka, kana kaunar wane, wane na kaunar ka, ba dan wata fa'ida ta duniya da kuka gina alaka a kai ba, sai dan wannan nan yana riko da addinin musulunci yadda ya kamata, dan haka kai ma sai kake son shi, shi ma yana son ka, dan kai ma kana tsare dokokin Allah. Wannan ita ce soyayya mai dorewa, al-akhillau, yawma'idhin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin, dukkan masoya ranan takin kiyama za su zama abokanan adawa sai waɗanda suka gina alaka da soyayya akan jin tsoron Allah. Amma ka gina soyayya da alaka a mashaya a gidan giya kenan, aka kulla kawance na zuwa gidan sinima, na zuwa yawon dandi, na zuwa kallon kwallon kafa, na zuwa wane ne, duk wannan ranar tashin kiyama zai rushe. Yawma idhin ba'dhum li ba'din aduwwun, sashi zai zama abokin adawa ga sashi, kowa zai ce wani kaha in ce ni ka san abin da muke ba daidai bane ba, kadan da ka taka mana burki mana mu gyara shi, yo kai ma me yasa baka ce ba taka burki ba, kowa na zargin kowa ke na ranar tashin kiyama. Amma waɗanda suka hadu a masallaci, waɗanda suka hadu a wajen tafsirin Qur'ani, karatun hadisi, karatun fiqhu, bin Allah, haduwa wajen komitin masallaci, komitin makaranta, haduwa wajen sharan makabarta, haduwa wajen dukkan wani aiki na alkhairi, to sune yan uwan juna a ranar tashin kiyama, illal muttaqina, Allah ya sa mu cikin su. Nabiyar rajulun da su ra'atu zatu mansibin wa jamalin fa qala inni akhafu Allah, mutun ne wanda mace san kowa kin wanda ya rasa, zatu mansibin wa jamal, ma'abuciyar kyau, ma'abuciyar matsayi a zamaninta, ta killace da shi a wurin da babu kowa daga shi sai ita, cewa ya aikata alfasha da ita, yace mata inni akhafu Allah, ni ina jin tsoron Allah. Wannan babban kadar kodi inni akhafu Allah, ai da amma mun lati bare samu yabo ba, amma zatu mansibin wa jamal, annabi ce gata da matsayi, gata da kyau, amma sai ce inni akhafu Allah, inna shi da shi ne wannan rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa asaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminu, na bakwai rajulun zakara Allah khaliyan fa fadat aynahu, mutumin da ya ambaci Allah inda babu kowa daga shi sai ubangijinsa, idanansa suke zubar da hawaye dan tunanin azabar ubangiji, dan tunanin aljanna, dan tunanin wuta, dan tunanin zunubansa, ya tuno aljanna ya ga abin da yake ciki sai ya duba ayyukansa ya ga sun yi kadan, shin zai kai gaci ko ba zai kai ba, ya tuno wuta ya ga abin da yake ciki ya rinka jin kamar za a bude ne ya shiga shi kadai. Wannan mummune mai tsoron Allah kullun yana gina ibadarsa kan jin tsoron Allah, mummune mai takawa kullun ibadarsa ababe guda biyu ake bukata, saran aljanna, jin tsoron azaba. Idan ya tuno wuta sai ya rinka jin kamar shi kadai zai shiga, idan ya tuno aljanna sai ya rinka jin kamar an yi dan shi kadai. Tuno wuta din nan sai ya sa ya bar zunubi, tuna aljanna sai ya sa shi ayyukan da'a, kuma dama waɗannan ababen guda biyu sune ibada, shi ne aikata ayyukan da'a da barin mai ababen da aka, duk abin da aka ce bari ba abin da ke iya sa ka bar shi sai in ka tuna wuta, duk abin da aka ce gashi idan ka yi aljanna a raha, aljanna a fagas, ba abin da ke iya sa ka yi wannan abin sai in ka tuno aljanna din. To mummuni na gari kenan, Allah ya sa mu cikin su. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس, رواه ابن حبان والحاكم. انكر بو حديثي دا عقبة دا عقبة ابن عامر الله سكاد دا أغريش قال يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, na ji manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yana cewa kullu mri'in fi dhilli sadaqati, kowane mutum zai tsaya ne karkashin inuwar sadakarsa, ya salam, zai tsaya karkashin inuwar sadakarsa a farfajiyar kiyama. An kulla rana, wanda ya sadaka da yawa inuwa da yawa, wanda ya sadaka kadan inuwa shara-shara, wanda bai sadaka ba ba inuwa. Kullu mri'in fi dhilli sadaqati, kowane mutum zai tsaya ne karkashin inuwar sadakarsa, hatta yufsala bainan nas, har a gama hisabi tsakanin mutane, wani har a gama hisabin yana rana, kake kasancewa ya shiga uku, wani har a gama hisabin yana inuwa, daga inuwa sai a isa inuwa kenan, farahun wa raihanun wa jannatun na'im, Allah ya sa mu cikin su. Wani har a gama yana cikin rana, to wannan fanuzul min hamim wa tasliyatu jahim, Allah tsare mu daga cikin su. To wannan kenan na nuna mana falalan yawai ta sadaka ya yan uwa. Wannan hadisi Imamu Ibn Hibban ya rawaito, har kuma Imamul Hakim An-Naisaburi. Hadisi ne wanda yake sahihi. Ko da a cikin Sahihul Jami'us Saghir hadisi ne sahihi, shine jerin hadisi na 4510. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama qala, an karɓo hadisi daga Abu Sa'id Al-Khudri daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ya ce ayyuma muslimin kasa musliman tauban, dukkan wani musulmi da zai siturce wani musulmi da tufafi, ka bashi riga, ka bashi wando, ka bashi jamfa ko malam babban riga da jamfa da hula da takalmi, ka hada masa ala uriyin kan wani tsiraici da ya samu kansa a ciki, kai ka bashi tufafi, duk musulmin da yawa dan wanta musulmi haka, kasahu Allahu min khudril janna, Allah zai tsirtar da shi daga kwarran tufafin nan na gidan aljanna. Khudril janna na al-akhdar, al-akhdar tufafi ne na kayan ado waɗanda suke masu launi, wato zaka iya cewa shudi, shudin launi, ko ka ce wato green kenan, wato mai kenan zamu ce kore, koren launi, koren launi shine khudr, min khudril janna kenan. Wa ayyuma muslimin at'ama musliman, dukkan wani musulmi da zai ciyar da musulmi, ala ju'in bisa ga wata yunwa da ya samu kansa ciki, ka tanadar masa kalaci, at'amahu Allah min thimar aljanna, Allah zai ciyar da shi daga ƴaƴan itacen cikin aljanna. Wa ayyuma muslimin saqa musliman ala zama'in, dukkan wani musulmi da ya tanadar da abin sha ga musulmi, ala zama'in saboda kishirwa da ta dame shi, saqahu Allah min ar-rahiq al-maktum, Allah zai shayar da shi daga ar-rahiq al-maktum. Ar-rahiq abin sha tatacce shine ar-rahiq, abin sha tatacce wanda bai garwaye da komai ba, idan zuma ce garwayayya wanda babu ruwa a ciki da aka sula don ta kare yawa, ba sukari aka kara mata ba, tatacciyar zuma. Idan ruwan ne garari ya garai ne, ba komai cikin sa, idan madara ce haka, duk wannan shine ar-rahiq, dukkan abin shan da yake saboda ta ce wata ba a garwaya shi da wannan sa ba. Idan an ce al-makhtum, wanda yake rufe, bayan an yi production din shi yana rufe, ba za a bude ba sai lokacin da zaka sha. Shi yasa aka ce yan aljanna yusqawna min rahiqin makhtumun khitamuhu misk wa fi dhalika falyatanafas al-mutanafisun, yusqawna min rahiqin, za a shayar da su daga wani dangin abin sha makhtumin, wanda tunda aka yi shi yana cikin kulban arfi ko yana cikin wangonin arfi, khitamuhu misk, bayan an gama yin abin da za a sanya murfinsa a rufe, sai aka sa misk, kanshin wani abu na miski irin na gidan aljanna. Idan ya bude kanshin kawai ya ishe shi kafin ma ya fara sha, idan ya sha kuma sai ji kuma wata duniyar kuma daban. Yasa Allah ce wa fi zalika falyatanafas almutanafisun, dan irin wannan masu gasa su yi gasa, masu tsere su yi tsere, fastabiqul khairat. Wannan hadisi rawahu Abu Dawud, Imam Abu Dawud ya rawaito shi cikin sunan, wa fi isnadihi linun, sai dai a cikin sanadin hadisin akwai ta cewa, da haka waɗansu malamai suka ce ta fuskar riwayar hadisin a wannan jerin, wannan bai inganta daga bakin manzo sallallahu alaihi wasallam ba, amma idan ka bi ɗaiɗaikun kalmomin da ke cikin hadisin, sa iya shiga ƙarƙashin wata aya ko wani hadisin daban ingantacce. Amma a ce annabi ya jera wannan sentence ɗin, a jeri bayan wannan, bayan wannan, wannan bayan wannan, bai tabbatar daga bakinsa ba sallallahu alaihi wasallam. وعن حكيم بن هزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أنكر أحاديث لك حكيم بن هزام الله تقاري داب ريش ياتي قال النبي صلى الله عليه وسلم دقاء النبي صلى الله عليه وسلم قال ياتي اليد العليا خير من اليد السفلى هنن دكي سما شيني مفي الهيري سما ده هنن دكي كسا هكما ذا الله تي hannun da ke sama mai bayarwa kenan ko hannun da ke sama mai karba kenan, Allah ba ku Allah karbe kenan, hannun da ke kasa kenan, Allah ba ku Allah karbe. Hannun da ke sama khairun shine mafi alkhairi, min al-yadi sufla, sama da hannun da ke kasa, wabda abi man annabi na da fallan masu bayarwa, an gane ko koya kenan, a saka cikin lissafin masu bayarwa, kar ya zanto kai kullun sai dai ka karba. Kama idan ka karba wasu rana ka bayar mana, ka ji yadda ake ji idan an bayar, yadda ka dandana yadda ake ji idan an karba, to kuma ka dandana yadda ake ji idan an bayar mana, kama ko dai so daya ne wata rana ka jarraba mana. Kuma yau ka so halafsihi to laika mulu, ai sai wanda ya yaki rowar zuciyarsa ne zai shiga aljanna. Duk wanda baya iya yakan rowar zuciya, yau ina shi na aljanna, murowaci ko ina shi na aljanna, an gane ko. Annabi ce wabda abi man ta'ul, in ka tashi bayar da kyauta ko ciyaswa, wabda ka fara da abi man ta'ul, wanda ya zama wajibi ka ɗauki nauyinsa, da matarka da ɗanka, iyayenka guda biyu da su gajiya sun tsufa, to wannan ka fara da su wajen ciyarwa. wabda'a biman ta'ulu, kafin ka kai nesa fara bayarwa a gida. Kar ka zama inuwar giginya, in ji Bahaushe, na nesa ka shaki wanda ke gindin bishiyar baya amfano da sai na nesa, a'a, ka fara da gida sannan daji. Haka ka'idar sadaka take, haka ka'idar ciyarwa take, shine ma'anar wabda'a biman ta'ul wa khairu sadaqati. Annabi ce mafificiyar sadaka ma kana an zahari ginan, abinda aka bayar da shi doriya akan wadata. Ma'ana kar ka bayar da sadaka arhali gidanka ba ku shi ba, amma in ka gama da dolan rayuwa shine gidanka, ana da abincin yau, ana da na gobe, abinda ya karu akai sai kai sadaka da shi. Amma yau ba ci abinci ba, ana jiran ka, ka fita ana jiran ka kawo abinci, sai ka samu wani abu wanda zai wadatar da gida, kuma sai kai sadaka da shi. Yau wannan shi kan sadaka ce kuma wannan. Gida ana jin yunwa, kai kana sadaka. Shine Annabi ya ce khairu sadaqati, mafificiyar sadaka ma kana an zahar ginin, abinda ya karu a bisa ga wadata. Ai, ko Qur'ani ya tabbatar da haka, wa yasalunaka madha yunfiqun qulil af, sun tambaye ka wai me ya kamata su yi cikin dukiya, sai Annabi ce al-afwa, Allah ce ka kuciyar daga al-afwa, shine rara akan abin da dukan bukatar tilas, wannan rarar dukiya kenan. An samu abinci, an samu sutura, an biya kudin makaranta, an yi kaza, sauran za a kai banki, sai a ce to kuma ina miski ne, ga ba kai banki sai kuma tana da miski ne, su ma sai a ɗaya ya ga musu. An gane ku? To daga wannan ne ake ciyarwa. Menene hikimar wannan? Dan kar ya kasance mutum ya dozaltar da gidansa ya daina sadaka a waje, wannan ba sadaka bace ba, kun ga musulunci yana da tsari kenan. An gane ku? Wa man yasta'fif, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan wanda ya nemi kame kai domin al-afaf ko al-iffa, shi ne kame kai, kawar da kai. Kana da kwaɗayin abu, amma yadda kake jin bunƙasar rai da bunƙasar zuciya da fatan samun abin da ke wurin Allah, sai ka kawar da kai, kawar bawa ka san shi. To duk wanda ya koya wa kansa iffa, kame kai, yu'iffahullah, Allah zai tatar da shi da wannan kame kai. Ashe koyo ake yi, kar ka ɗauka duk abin da ya taso sai ka tambayi wani mai maka, sai ka tambayi wani dan uwanka ko wani ubangidanka ko wani abokinka ko wani makwabcinka, a'a, ka rinka koyawa kanka kame kai. Idan ka koya kanka kame kai, sai Allah ya arzuta ka da wannan siffa, ta zanto siffa ta dindindin a gare ka, to wannan kuma siffa ce ta yabo. Dan ba a san mutum makwadaci, ba a san mutum mai salama, ba ma za ka yi tsada ba a wurin jama'a. In ka zanto bani bani da an jama, kai wallahi ba handa kaza da an jama, kai wallahi ba handa kaza, da mutane sun ganka sai su fara bajewa, ba za ka yi kima ba, ba ma wai wurin sa'anninka ba, hatta wanda kake kasa da su ya kamata su girmama ka, ba za su girmama ka ba. Amma duk wanda ke azizun nafs, an riga an san kai baka dawo ba, gashi kana san abun ba, kana kishirwansa, amma ka kawar da kai kamar Allah bai ruwansa ba, sai wannan ya tara maka kima da daraja. To wannan kuma koya ake, ba wanda aka haife shi da wannan. Gwagwarmaya za ka yi ka koya, sai Allah ya datar da kai. Shi ne ma'anar wa man yasta'fif, dukkan wanda ya nemi ya koya wa kansa kame kai da kawar da kai dangane da abin da ke hannun mutane, yu'iffahullah, Allah zai arzuta shi da wannan siffa din ta iffa. Wa man yastaghni, dukkan wanda ya nemi wadatuwa ga barin abin da ke hannun mutane, yughnihillah, ubangiji ta Allah zai wadatar da shi. An gane ko? Duk wannan hadisi mai yake nuna mana, na farko yana nuna falalar sadaka, kai mai sadaka, kai wanda kake da shi domin ka yi, na biyu kuma yana nuna falalar kame kai, don kai wanda kake cikin talauci ko bukata, kada ka roƙa sai in ka zama halin ka kalika ya ba yadda ka iya, wani abu tilas da same ka, amma dan wani abu falalar rayuwa, matukar ka samu abin da zaka ci ka sha, ka abin da ai shi kina magana ta kare. Annabi ya ce man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yawmihi fa ka'annama hizat lahu ad-dunya bihazatiriha, duk wanda ya waye gari a amince cikin gidansa, gidansa yake zaune, ba a tayar masa hankali da haya an ba shi notice ba, gidansa yake zaune, mu'afan fi jasadihi, ya waye gari, ba ciwon kai, ba zazzabi, ba masasara, indahu qutu yawmihi, yana da abincin wannan yinin ko ba na gobe. Annabi ce fa ka'annama hizat lahu ad-dunya bihazatiriha, kai ka ce an turo masa duniya ne gaba ɗaya, shine sarki, in ga ganshi ce ranka ya dade. Akanta sai iffa ke, yana da abincin wannan yinin, Annabi bai ambaci na gobe ba, yace kai ka ce duniya gaba ɗaya an mallaka maka ita, ka waye gari, amince cikin gidanka, ba ka jin tsoron za a fitar da kai, ka waye gari, kana da lafiyar gabanka, baka tashi da masasra ko ciwon kai ko zazzabi ko typhoid ko malaria ba, ka waye gari alhalin kana da abincin wannan yinin. Annabi ce kamar an baka duniya da abin da ke cikin ta. Mutane nawa suke da abincin shekara, suke da abincin wata shida, amma baya da wadatar zuci, to sai Allah ya hana ka hutu har ka mutu ba za ka huta ba, saboda baka nemi iffa ba, sai ka zanto zalaman mai zalama da hadama, to sai Allah ya ta kare kinsa maka hadama da zalama, inda za a tara maka kudin bauci gaba ɗaya sai ka ji ina ba an haɗo da najis, inda za a kawo najis don a baka sai ka ce ina ma a haɗo da na Kaduna, inda za a baka hannun Kaduna sai ka ji ina ma a haɗo da na Abuja, hankalinka ba zai taɓa kwanta ba har ka mutu, burinka ba zai cika ba. Kai ka tuna cewa tun da aka yi ka dan adam an yi ka ajizi, akwai abin da dole ya fi ƙarfinka, duk sarautar ka, duk malatar ka, duk kuɗinka, kana ji kana gani ya fi ƙarfinka, wannan ɓangare ne na dan adam taka ɗin. In ka ga an ce ba ni da kowace irin matsala, ƙarya ne, ba wannan mutumin da bai da kowace irin matsala. Daga lokacin to ka samu wata siffa ta ilahantaka kenan. Allah ko ya tabbatar kai fakiri ne har ka mutu. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid in yashayizukum wa yati bi khalqin jadid wa ma zalika 'ala Allah bi'aziz. Da haka sai kowa ya koyawa kansa, wato wadatar zuci. Wannan hadisi muttafaqun alayhi. Dukkan wanda yake bai koyawa kansa wadatar zuci sai Allah ya wadatar da shi. Wadatar zuci da wadatar zahiri. Da annabi ce al-ghina na ginan nafs wal faqr faqrun nafs. Abinda ake nufi da wadata shine wadatar zuci, ba wai wadata ta kudi baje-baje a hannu ba, sai ga da kudi baje-baje a hannu ko baka da wadatar zuci, da haka baka kwanta baka huta ba, sai ga mutum mai miliyoyi, miliyan 50, miliyan 100, amma ya kwana 40 baya gidansa, dan girman Allah wannan kwanciyar hankali ne ko tashin hankali ne? Ita ba tafiya abinda ke ciki akwai wahala, ko a jirgi kai ta, annabi ya ce as-safar qita'atun min al-azab. Amma mutum ne mai miliyan 100, mai miliyan 40, kasuwancin na ƙara haɓaka, ya zama international businessman kenan, ko ina America, Holland, Hong Kong, China, ko ina ana meeting da shi, to lokacin wahala za ta karewa, talauci ke kara samunsa. Dan me talauci? Mutumin da baya kwana a gidansa, matarsa ba ta ganinsa, ɗansa baya ganinsa, akwai talaucin da ya fi wannan? Shi talakan da yake shi ma sun da karamin ma'aikaci da waye kullum zai je dawo ya kwana a gida, saboda ma baya da wurin zuwa tun karfe 9 yana gida wani, har garin Allah ya waye yana gida. Lafiya lafiya, ya ga iyalinsa, iyalinsa su gaishe, yaransa kanana su gaishe, baba san da zuwa, oyoyo barka da zuwa barka, a dawo lafiya, amma kai ai kwana 40 ba ganka ba ga kowa ba. Yau ne kwanciyar hankali ne wannan. Kar ku ɗauka cewa wai wai kuɗi su ne wadata, wadatar zuci ita ce wadata. Dukkan wanda Allah bai wadata zuci, komai karancin kuɗin da ke hannunsa, sai ka ga yana hole rayuwa yadda yake so. Har kawai za a gaishe fuskar shi cikin annuri. Ya kwanta cikin zikirin Allah, ya tashi cikin zikirin Allah, ya samu ɗanka yana da alhamdulillah, da wani yau da ya fito ma bai samu ba, ya hau mashi baya da kansa, wani keke ya hau yana tafiya kaca na zubewa, ba haka bane ba? Ko da wani lokaci idan Allah ya bashi abu baya hangen waye yake saman sa, sai yake kallon waye yake ƙasan shi. To wannan shine bawa wanda yake mai yalwar zuciya, wanda zai morewa rayuwa a duniya. Wallahi duk wanda baya da wannan ba zai morewa rayuwa ba a duniya. A baka kudi, a baka talauci, a baka komai, hankalinka ba zai kwanta ba. Shi yasa akwai ciwon da masu kudi kawai ke yawanci hauhawar jini, galibi ba masu kudi suke yi ba, saboda ba hutu. Ba hutu, sai a kawo wani abu kamar hutu sai zanto azaba. Yanzu dai ƙarshe dai ai ba hutu irin telefon, ka buga daga nan gurin har zuwa America, har zuwa ina ne. Kuma telefon din ma ce kana da selula. Duk wanda ke da salula cikin mota ko ina ne zai buga. To wani kawai sai aka wani bincike kwanan nan, wai galibi masu hawar jini yanzu a duniya masu amfani da telefon din salula ne. Yana ruwan talaka da wannan. Ba can ga su gada ba wai zobo ya ji kiɗan farauta ya ce yau ni ba na shiga rami na ba can ku je ku samu gada ita ta jike wuce. Wa Abi Hurairata radiyallahu anhu qala qila ya rasulullah ayyu sadaqati afdal. An karɓo hadisi daga Abu Huraira, yace an ce ya manzan Allah wace sadaka ce mafi fitiya? Kala sai annabi ce juhudul mikil, kokarin mai ɗan ƙaramin hannu ita ce mafi fitiyar sadaka. Talaka ne shi fa, amma da an ce ana neman taimako sai ya murza, ya murza shi ma ya karkace ɗan zaro ya bayar. Juhudul mikil ke ba wai na da abin ba ne. ba wai dukiya gare shi ba, zuciya gare shi. Kasa ko mai dukiya ko mai zuciya, shi yana da zuciyar bias wa dan kankanin zai dauko ya bayar. Annabi ce juhudul muqil wabda'a biman ta'un, duk da haka ka fara da wanda yake tilin ne ka ciyar da shi kafin ka fara baiwa da waje. Fara da gida kafin a ce wato ainihin ka bayar waje. To ya zamu mu hada wannan hadisi da hadisin da ya wuce? Wancan hadisi ya ce wa khairu sadaqati ma kana an zahari gidan, mafifi ce sadaka abinda ya dori kan bukatar yau da gobe. Ko wannan ko ce juhudul muqil, idan an ce juhud iyakacin kokari, al muqil mai dan kadan, wato iyakacin kokarin sa dan abinda yake da shi dauka ya bayar. To kaga wannan ya nuna kenan kila ma bai gama da bukatun gida ba, amma yayi karfin hali da ya dauki wani abu ya bayar ba duka ba. Wancan ko yana da doriya akan bukatun gida ya bayar. Yanzu hadisan ba sai su zanto a zahiri kamar sun ci karo da juna ba, kowanne kuma ingantacce ne, kuma lalle maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za su ci karo da juna ba. To amma mai malamai suke cewa, suka ce hadisin farko da yake maganar cewa ma kana an zahari ginan, wannan ana magana ne ga wato ainihin a wanda yake wannan layi. Idan dai cikin mawadata ne, dukkan wanda ya bayar da abin da yake doriya akan bukatar, to mafifi ce sadaka kenan. Idan ko cikin talakawa ne wanda ya bayar da dan kadan dansa, wato wannan alayin talakawa shi yafi, wancan kuma alayin mawadata shi yafi. Kaga hadisan kowanne yana inda yake. Waɗansu kuma suka ce a abinda ake nufi da ma kana an zahar ginin a can gurin wadatan zuci ne, wato shi ne dai juhudul muqil din a nan gurin, amma an fassara wadata a can gurin dan wadatan zuci ne. Ko dai waɗansu maganganu makamantan waɗannan, irin yadda malami ke bi su hada hadisai guda biyu don kasa ci karo da juna. A takaice dai hadisin na nuna mana mutumin da yake da dan kaɗan ya kamata ya koya wa kansa bayarwa. Wannan shi zai nuna mana cewa ko ya samu da yawa ba zai ruwa ba, amma mutumin da yake kaɗan ya zanto ya hana, to ko ya samu yawa kuma ba zai iya bayarwa. Don koyon kyauta ake tun ba a samu kuɗi ba, ba wai sai an samu kuɗi ake koyon kyauta ba. Ba za ka iya ba in sai da ka samu kuɗi. Wannan hadisi akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud, Imam Ahmad da Abu Dawud suka ruwaito shi, wa sahahahu Ibn Khuzaima, haka Ibn Khuzaima ya inganta shi, wa Ibn Hibban da Ibn Hibban wal Hakim da Imam al Hakim An-Nasa'i, wa anhu radiyallahu anhu, hadisi ne ingantacce. An karbo hadisi anhu daga shi Abu Huraira radiyallahu anhu, Allah shi kare da gare shi, kale shi qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, manzon Allah tsara da mun can Allah tabbata gare shi, yace tasaddaqu, ku rinka yin sadaka mana ya ku jama'a. Fa qala rajulun, sai wani mutum yace ya rasulullah indi dinarun, yace ya manzon Allah ina da dinari daya, yaya zan yi da shi? Qala sai annabi ce tasaddaq bihi ala nafsik, ciyar da kanka tukuna. Ai ba maganar sadaka, sama abinda zaka ci da abinda zaka sha da zaka yi sutura tukuna. Dinari daya wa zaka ba? Qala indi akhar, yace banda shi kuma ko wani dinarin. Qala tasaddaq bihi ala waladik, yace sai ka bai wa danka, wato iyalin gidanka. Da yace walad, ya ko dakin wanda kitilin zai ka ciyar da su kenan. Qala indi akhar, yace banda wannan ina da wani dinarin. Qala tasaddaq bihi ala zawjatik, yace ciyar da iyalinka, matarka kenan da shi. Wato wannan da nan kenan, idan abincin ya zanto na mutum ɗaya ne, ga kada da ga kada mata, kuma shi kadai ka samu na mutum ɗaya, wala ka ba danka ko matarka. A Nigeria ne yanzu ka ba danka, ita ba babba bace ba sai ta hakura ba. Idan ka samu ƙari na biyu, so zai ka bata. Tasaddaq bihi ala khadim, kai zaka fara da kanka ne tun farko, ai kai ne a farkon hadisin. Inna mutum da yake samu kanka tukuna, sannan na biyu danka, sannan na uku matarka. Gashi da jerin hadisin, tasaddaq bihi ala nafsik, ka ciyar da kanka, shine ma'anan as-sadaqa din al-infaq anan gurin kenan. Indi akhar, yace ina da wani. Tasaddaq bihi ala waladik, ciyar da danka, yace qala indi akhar, yace ina da wani. Qala tasaddaq bihi ala zawjatik, ciyar da matarka mana. Qala indi akhar, yace ina da wani dinarin banda wannan. Qala tasaddaq bihi ala khadimik, yace zaka ciyar da yaron gidanka. Khadim asali bawa kenan, wanda yake maka hidima. Qala indi akhar, yace banda wannan ina da wani. Qala anta absaru bihi, sai annabi ce to kai ka fi sanin kuma waye kamata ka ba, ni da Najeriya ta maka na wajibi, to kuma tunda nafila ce an fita waje sai ka ga waye dace ka ba, ma'ana wane ne yafi bukata sai ka bashi, ko waye fi cancanta sai ka bashi. Rawahu Abu Dawuda wa An-Nasa'i wa sahahahu Ibn Hibban wal Hakim, imamu Abu Dawud ya rawaito wannan hadisi, haka imamu Nasa'i, haka Ibn Hibban al-Busti, haka Hakim an-Naisaburi. Hadisi ne dai wanda darajarsa al-hadisul hasan. Wato wannan yana jeranta mana siyar wakil. Za ka fara da kanka, sannan matarka, sannan bawanka ko yaran gida, sai in ka gama da waɗannan ne sannan sai ka fita waje. An fahimta ko? Waɗansu malamai kuma na kawo iyaye idan sun gajiya. Kullum muna nanata wannan saboda galibi za ka samu muna da sakaci wajen kulawa da iyaye. A ƙasar Hausa, biyayyar da ɗaki wa mahaifi ko mahaifiya shi ne kawai da samun ka je ka durƙusa baba ina kwana, baba ina kwana, wato ya kai biyayya ta ƙura ta ƙarshe kenan. A maimakon ya kula me ya buƙatar babansa, me ya buƙatar mahaifiyarsa, ya kula da buƙatarsu ta abinci, buƙatarsu ta sutura, buƙatarsu ta wurin kwana, ya yi musu ingantaccen wurin kwana irin wanda yake, ya samar musu abinci, ya samar musu sutura, duk sai ka samu muna suka ci da wannan. To shi yasa in dai kai wa mahaifanka wannan, ana nan kai ma sai Allah ya turo ƴaƴan da kai ma za su gallaza maka irin wannan gallazawar. Da haka ya kamata kowa ya saka titiyarsa. Kar mutum ya saka ci da mahaifi, kar ya zanto kai sole ne ka kana yaro da ka girma, kai wayo, kai boko ka samu mukami, ko kai kasuwanci ka samu kuɗi, ko kai ilimi ka samu malanta, sai kawai ka yi juyin mulki a gidanku. Kasa ko da ya samu sarauta sai ya juyin mulki a gida. Ma'ana da baba shi ne baba, yanzu kawai ka yi juyin mulki sai abin da ka ce a gida, ba abin da babanka ya ce ba. To wannan tsabagen rashin da'a kenan. Rashin sanin ya kamata ka samu takardar shaida ta ƙarshe shine professor, babanka bai taɓa zuwa primary ba, har yanzu dai baka isa ka canja ba, shine dai babanka ba yadda ka iya, kuma dole ka yi masa da'a ko da ka fi shi hango nesa, dan saboda ka yi gwagwarmaya da zamani da ayyukan gwamnati da mu'amala da jama'a, wannan baya ce baya nuna cewa ka raina shi. Har yanzu idan ka zo wani abu sai ka kawo shi a matsayin shawara, ka ba shi dama ya fara cewa, idan ya ce ka ji nashi ya dace sai ka bi, in ka ji nashi bai dace ba sai ka ce to baba ko kaza ko kaza ko kaza ko kaza ko kaza mana. Ka kawo ababe guda uku, ka faɗi dalilan ingantuwarsu, in mai hangen nasa ne mahaifinka zai gano cewa kaza ne, idan ka kawo shi kuma sai ya zartas a matsayin doka, sai ya zanto har yanzu kai ne kai ɗa'a, duk da tunanin naka ne, amma ka ba shi a matsayin shawara, ba ce kai kaza kawai za a yi ba, ka ce kawai kaza za a yi, ka yi juyin mulki a gidanku kenan. Ka yi jin mulki a gidanku kenan, dole shawara za ka kawo, ai mahaifinka ne, mahaifiyarka ce. To wannan shi ne abin da dama daga cikin mutanen zamani suke sakaci da shi kenan. Sai mutum kawai ya yi wayo ya ga cewa ai tsofaffin yanzu sun rikice, in ka bi musu ba za ka abin nan ba. Ka ji dan girman Allah, su suka raine ka tun baka isa komai ba, tun su ne suka dago ka har duniya ta san ka, amma yanzu kuma su ne abin rainawa. To wannan ko alama bai dace ba. Wa alaikum salam. Wa ina ka je kwana biyu, shekaran jiya baka nan aka yi ta tambaya har ba iya ga, ina ka je? To ci gaba, shi ne da sarkin tambaya da ma'an biya wajen zarafi. Ci gaba, ci gaba, ci gaba, ci gaba.
Shi ne sai wani yana irin kamar ya tefi da kuma nama aka yi na shafa da shine sai wasu ke mun zanta maka cewa ai ya kamata ya kewa iyalanka, ya kamata ya zama to kana ci kai ce ba, shine sai kira na yake cewa idan aka ce na kwanta da lafiya iyalai na ma da mata da yayan da sun kwanta da lafiya, to ai ni ya kamata a fara jinya ta in taso saboda ya zama to in je in samu in kawo, saboda ko da na ci wannan ba zan na kai musu ba a gida, ina ganin a wajen Allah ma ba ni da dalili sai ya fi haka, to da yake ne ba ta musu wani dalili ba ya kawata ya a jiran mata.
Wannan akwai wani son zuciya na Bahaushe, shi kullum Bahaushe ba abin da ke cewa mai nema in baya mai in baya ciwo wata rana za a ja nemo shi. To Bahaushe yana haka don saboda ya more shi kadai, su mutanen gida ya haɗa su da miyar kuka, shi kuma ya je waje ya samu lafiyayyen abinci ci, kaga wannan ko bai dace ba. Ya tuna fa cewa abin da ka ciyar da ɗanka, ka ciyar da matarka, hadisi zai zo nan gaba, sadaka ce tamfar ka ɗauki kuɗi ka bayar da sadaka za ka samu lada a wurin Allah. Kawai abin da ake bukata ka yi niyya, don inna mal a'malu binniya, to inna mal kulli imrin ma nawa. Kuma ina ranar mutum ya je sai tsiriya bakin titi zai nuna ce menene na burgewa a matsayin cin tsiriya bakin titi don girman Allah. Wannan tsirai idan ka san ɗayan nama, idan ka zo ka faɗa gida a yi maka kowane iri ne ba sai a yi maka ba, ai yafi dadi ku zagaye kwanan da kai da matarka da ƴaƴanka kuna zaune kuna ci, yafi dadi yafi albarka a can wurin ka cike kadai. Kuma da sai a koma wani hadisin na Hausawa kuma duk wanda ya ci shi kadai idan an kunta da wannan hadisin, inda hadisan Hausanci ne, ai duk gasu na gurin ba iyaka. To kaga wannan dai bai dace ba, a ce dai mutum ya ci idan ma yana son tsirin ne, ai su mutanen gida suna da sha'awa, ya soma da ya zo su ci tare. Har kullum kar mutum ya fifita son zuciyarsa kan cewa wannan dan wannan abin da yake ci na tsirin ai ba dole rayuwa bane, ba nafila ce. Dole rayuwa shi ne mai tuwo ko da ba miya, ba haka ba kaddara da miya ko da ba nama, wannan dai shi ne tilashin rayuwa. Amma duk wanda zai ci tsire ko balangu ya shiga nafilar rayuwa, to wannan nafilar rayuwar kaga ashe ka riga ka sauke wajibi tuntuni, to wannan lazan kuma kuwa ta ya tara mana, ba iyalanka ba ne, wannan shi ne ya fi dacewa. Wa alaikum salam. Amma ka zaka je ka samu magidanci, wallahi har ma akwai abun kunya magidanci a kuma gindin mai shayi, ai wannan wurin gauraye ne, kai mai kai ka wajen, kai magidanci ina kai na wani gindin mai shayi ko mai balamu ko mai tsire, ai a mutunci zaka sayo ka je gida ana maka fulfita kana ci, kana ci kana santi, ba gaban iyalinka bane sai ne. Wannan kuskuren fatawa ce, duk wanda ya ce baka da lada, kana da lada mai yau me yayi zai ya haifar da rashin a samu lada din? Wai mutum ne sai yake da amfanin gona a gidansa, bukata ta kama shi dole zai sayar dan yayi wannan bukatar, sai ya zo kai sai ka sai wannan amfanin gona ka ajiye shi a gida, dan kai baka da bukatar shi ka ajiye shi, shi kuma ka bashi kudin yaje ya bukatar sa, daga baya kuma har wannan abin darajarsa ta zo ma kudin sa sai karu, sai ka dauko aka ce wai ko ka ba sarka baka da lada, wannan hadisin Hausawa ne, dan me zaki ko ka ba sarka baka da lada? Yo waye ce da an bari ya tashi kuma ya zama haramu? Ai babu wani haramci a ce, ko wancan ma galibi da ake fada da cewa bai halatta ba ka sai kaya ka ajiye dan ya kara tsada ka sayar, waye fada? Ko shi din ba wancan din ba shi ne itikar ba? Itikar ba ya zama haramun sai in mutum ya yi da manufa biyu, wato shi ne ka sayi amfanin gona ka ɓoye nan gaba ka sayar, baya zama haramun sai in mutum ya yi da manufa biyu, ɗaya daga ciki ko biyun ya zanto cewa lokacin da ka sayi abun ba lokacin kakansa ba ne, lokacin raninsa ne. Kaga lokacin raninsa ba ana da bukatarsa ba, kowa na bukata a kasuwa, sai kuma kai ka je ka saye dan saboda a ƙara shiga cikin me, cikin matsatsi, to wannan shi ne haramun. Amma idan ka sayi abu lokacin kakansa ka ajiye har rani ka sayar, ba wani haramun da kai, shi ne kasuwanci. Yome kasuwanci in ba wannan ba? Kuna tsammanin za a shar'anta kasuwanci ne dan ka faɗi kawai? Kakarsa ne a lokacin an kawo shi kasuwa, dan Allah a wannan lokacin da ka saya da ka ki saya, menene ya fi zama alheri ga shi manomin? Ka saya, saboda shi manomin ya noma da yawa, ya aje na amfanin gida, kuma ya kawo wani zai sayar a kasuwa, dan idan ya sayar a shi zai samu kuɗin zai canza riga zuwa juma'a, a shi zai samu kuɗin da zai gyara girnin gidansa, a shi zai samu kuɗin da zai wa ɗansa aure ko ƴarsa aure, sai ya kawo kasuwa sai aka ki saya, saboda duk an ce haramun ne kar a saya, aka ki saya shi mai amfani da shi. In ya ajiye a gida ya fi ƙarfin buƙatar gidansa, kuma kun ce kar a saya. Sai yaya da shi kenan. to a wannan lokacin sayan shi a lokacin ka kasa babu haramci a ci ko alawa ko da da manufar dan nan gaba idan ya ƙara tsada ne ka saya yau dama lokacin ka kasa ai kowa san arhari kuma kowa ya san rani yayi kuɗi zai karu ba wani haramci a ciki amma abin da yake haramun a lokacin rani ana neman abu har ma ya fara wahala sai ka zo ka bi kasuwa kuma duka sake sayewa ka sake fuskancewa kana tambayar kudin a ce yaya kudin masara yanzu a ce ai naira 80 a kucale sai ta kai 120 ma nan gaba sai ka ce ka sake ba da kudi ka tura yan koranka su sake sayo maka a kasuwannin kauye ka sake jirgewa to wannan shi ne harama ya zanto ka sai abu ne lokacin rani kuma ya zanto da manufar yanzu haka da tsadarsa amma kana son tsadar ta karu to wannan ababen guda biyu su suka taru suka mayar da shi ya zama harama amma idan ka sai abu lokacin kaka yana araha da manufar nan gaba lokacin rani ka fito da shi yana ya dan yi tsada sama da wancan babu wani laifi a ciki babu haramci a ciki ka sai kwanan masara lokacin kaka misali naira 30-30 ka zo lokacin rani ka sai da shi 40 ko 50-50 babu wani haramci a ciki wannan shi ne ma asalin kasuwanci kuma wannan shi ne gata ga talaka domin shi talaka wanda yake awo kullum ba zai iya sayan na wata ɗaya ko na wata biyu ba kullum sai ya je ya yi mai ya saya to idan ya kasance daga kaka idan an gama saya ba za a sake sayarwa ba nan gaba me zai faru zai shiga cikin matsatsi don haka yana da buƙatar lokacin abu kuma a kawo masa saya a kawo masa kuma ya rinka saya a hankali a hankali abin da za ka yi ka zama laifi shine ana da buƙatar su talaka na buƙatar a kasuwa sai ka je ka sai garrab a rasa dan ya ƙara tsada ka sayar to wannan shine haramci kun fahimta da kyau amma haka wa ce duk wanda ya je abinci kwana 40 ya shiga haramun ba wanda ya ce Allah bai faɗa ba manzon Allah bai faɗa ba ihtikar taskance abu da manufar ya ƙara tsanani yanzu yana da tsada so kake ya ƙara tsadar sayan abu ba lokacin kakarsa ba lokacin raninsa shi ne ihtikar ka duba littafin Muhallal Ibn Hazm ka duba littafin Al-Mughni Ibn Qudama ka duba littafin Al-Majmu' Imam Nawawi ka duba littafin Az-Zakhira na Imam Shihabuddin Al-Qarafi ɗaya daga cikin manyan malaman mazhabar Malikiya ka duba duk wani fikihun duniya wannan shi ne abin da ake kira ihtikar ka fahimta da kyau shine mai talaka wannan shine zai taimaka a talakan kansa zai taimaka a talakan da ya noma zai taimaka a talaka lokacin da rani ya zo bara-baran nan a nan cikin garman hukumar birnin Kudu cikin Jigawa state mun je mun gabatar da lacca a garin ake mana talaka wannan shine zai taimaka a talakan kansa zai taimaka a talakan da ya noma zai taimaka a talaka lokacin da rani ya zo bara-baran nan a nan cikin garman hukumar birnin Kudu cikin Jigawa state mun je mun gabatar da lacca a garin ake mana kukan cewa ƙungiyar kirista na garin kaga dai garin birnin Kudu gari ne na musulmi amma kirista suna da yawan da tattalin arzikin garin yana hannunsu saboda tsari kawai abinda suke yi da kaka sai su je ƙauyuka duk su sai amfanin gona sai zo su tara shi a fito idan rani yayi tsanani yayi tsanani kana sayan masara kwano ɗaya naira 80 sai su rinka sayarwa naira 45 naira amma a cuci cikin birnin Kudu sai ka ji cuci da kai ko limamin juma sai ya ji cuci da kai ba yadda iya da ransa to wannan tsarin mu a wurin musulmi ya kamata mu yi wannan ina kungiyar kansu da ulama ina jama'atu na sunan islam ina jama'atu zarfi da kamata sunna kungiyoyin musulmi kamata economy din yana hannunmu wannan kuma shine zaka zanto duk wanda ba su da abinci ba su da kudi a hannu ko yaki yake ba su nasara ba ko jihadi ba za ka iya ba sai da duwa sai da kudi a hannu mutumin da ba dawa a rumbo na shi ne wani jihadi kuma wani jihadi zai yi sai dai ya sallama kawai to wannan tsarin ya kamata mai kun gaida aka yi wannan na farko kungiyoyin addinin za su samu kudin shiga don babu yadda za a yi su faɗi biyan hita Allah ba su faɗi ba na biyu kuma za su taimaka don duk abin da kasuwa misali a ce ana sayar da shi naira 80 kungiyar addini ta zo ta sayar da shi naira 60 ta zarge naira 20 dan Allah ba ta taimaka ba, kuma kila lokacin da ta sai abin ta sayi shi naira 40 yanzu naira 20 ta hau kai, sai ga Allah sanya wannan 20 din albarka an yi aikin addini mai yawa ci. Duk kungiyoyin addini mai kamata su zanto mana da wannan tsari. Wato shi yasa muke cewa dole tadidin karantar da wato tsarin karantar da addinin kansa yana buƙatar waji, dole sai an koma hadisi da ayoyi a hada da fikihun a hade. Amma akwai abubuwan da hatta littattafan fikihun an yi musu tukuran fahimta. Yanzu kaga duk wanda ka tambaya itikar zai ce ai bai halatta ba, ko kwano 40 bai halatta ba, ka zai kwana 40 gashi za ka shiga jahannama khalidan fiha, waye fada ka kawai dan an je buhun masa sai ya ce ya kwana 40 ashe zai shiga jahannama me dai.
Suna gwamnati da su ke yadda kwanci da fara wala da
zuwa yi
sai da kakan ba yi su bari kawai sai yanzu abu ya fara tsara kama da su kuma sa wakilai yi su sake zai su sai abu ya kara tsara
a to kaga wannan
ma kuka sai kuma tsara kawai yawa ba
dai
sai su gidan wane wani gina wane ta za wani darakta wane ta za su yi arba kuma kuna da kai ka zaka san abin da ake
ba kaga wannan wannan san zuciya ne wato mutane ne ba su san haƙƙinsu ba a Najeriya. Duk ɗan adam da ya san haƙƙinsa babu da za a rike masa mulkin mallaka na jin kudin karamar hukuma namu ne. Yanzu idan aka haɗu da limamin juma'a da sauran jama'ar gari aka je aka ga shugaban karamar hukuma aka ce ga abin a ba shi takarda a rubuce abinda karamar hukumar ku take, wannan kayan amfanin gona ya kamata ku saya da kaka, kuma idan za ku saya ya kamata ku sayar da rani bayan hantsi ya dubulu da yi talaka ya fara shiga halin kakanuka yi, kuma ya kamata a yi cibiyoyin sayarwa ɗin a wurare daban-daban inda jama'a za su buƙaci shi cikin gari, karamar hukuma ta yi kantuna masu zaman kanta na cikin gari inda za a rinka sayarwa. Amma abinda kuke na kaiwa wuri kaza na kaiwa wuri kaza na kaiwa wuri kaza da raba masu hannu da shuni wannan bai dace ba. Ku yi a rubuce don saboda ya yi documentin da shi a rubuce a ba shugaban karamar hukuma a rubuce, kuma liman ya karanta masa a je a gan shi a faɗa, a samu wakilin BBC ya faɗa, a samu wakilin muryar Amurka ba mu da shi a nan masallacin ba ma ya faɗa, a samu waye duk kowa ya faɗa. Dole ne shugaban karamar hukuma ya shiga taitayinsa. Lokacin hudubar juma'a liman ya yi mako biyu yana mana hudubar juma'a kan wannan, kai mako uku ma mutane suna jin yunwa duk ba sai a dina kuma ba a yi hudubar kan wannan. Kaga idan aka yi wannan tsarin dole shugaban karamar hukuma zai san cewa a lallai waɗanda nake mulka suna sun san haƙƙin kansu, kuma kimar masallaci za ta fito a idan jama'a cewa shi masallaci gatan kowa da kowa ne, domin wannan jihadi ne da ya shafi dukkan al'ummar ƙasa hatta wanda ba musulmi ba, kowa sai gane a ce masallaci gatansa ne ba gidan sallah ba ne kadai ya shafi rayuwarsa da tattalin arzikin ƙasa da abinci da rayuwa da sana'a. To wannan tsarin dole sai mun yi shi a matsayin mu na masu wa'azi da karanta su, dole ne sai an yi wannan nan, dole a faɗakar da su ko gwamnatin jiha ya sai a mata haka, kwamishinan aikin gona zai faɗa masa yadda kuke raba taki bai dace ba a bashi takardar a rubuce, ko muna maka nasiha a matsayinka na musulmi ba zagi ba cin mutunci, ga abinda in kayi za ka gamu da kushin ubangiji, ga abinda in kayi za ka dace da rahamar ubangiji, muna yi maka wannan dan mu gudu tare mu tsira tare ba na cin mutunci ba a bashi takardar a rubuce. Duk wanda kuka bashi takardar ya san kuna da kofi ai, ko ifrit ne shi Allah kalla, ko ka samu mutum goma biyu za su gyaru, duk goma za ku samu biyu su an samu an ciri ba mai zuwa sama ya taka faifai ba ya rage hanya ba. Na ai shi kasuwanci ba iyakance maka riba ba, idan ka sai abu naira 50 ka sayar da shi naira 100 ko 150 ko 200 ba wanda zai ce kayan haramu, babu haramci a ciki. Kasuwanci bai baka wani limit na riba da zaka ci ba, a musulunci ba iyakance maka ba, dan haka ma ba sharadi bane dan mutum ya zo sayan haja sai ya tambaye ka wani ya kaso wadan ya ji riba da zai baka, nawa kaso a ba ronka da yadda na saya kai dai mai ciniki nawa zaka saya, kai dai ka zanto mai gaskiya cikin abin da zaka faɗa. Sai dai abinda aka ce shi musulunci ya zabulas yan kasuwa su haƙura da ƙaramar riba dan Allah sanya albarka cikin dukiyar ya ci sama da babbar riba, shi ne magana. Sannan kuma su bambance tsakanin abin da yake dolen rayuwa da shinkafa da masara da alkama da gero da dawa da acca da maiwa da dawa da sukari da gishiri da magi da tattasai da tumaturi da manja, duk wannan menene dolen rayuwa ne. Amma agogo, atamfa, zannabukar da manga wacece wannan ba dole rayuwa bare dan yadi yayi tsadar sa mai shadda ta tsada ba sai ka dawo ka sai yadi ba sai me shadda ta tsada ba sai ka sai dan tsada ba yo ko dan KTL ka sai duka duka sai sai be kuma in kai sallar da shi ba tai ba yo wace dole sai kai kyalli ko wannan ka ne ka so to shine aka ce idan abu dolan rayuwa ne to akwai da riba yar kadan shine yafi amma abin da ba dole rayuwa ba nafilar rayuwa ne dama ina nafilar rayuwa ba dole rayuwa ba ne wanda yake da nafilar yaje wanda ba yaje me shikenan kuyi hakuri wa an Aisha radiyallahu anha qalat qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam idha anfaqat al-mar'atu min ta'am baytiha ghayra mufsidatin كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما اكتسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم من أجر بعض من أجر بعض شيئا أنكربوا حديث لقائشة الله شكار الداء أغريتا تسي من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم ياتي إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها إذا ما تتسيس تبايد تركة لقاء بنت جدنتا غير مفسدتين ba tare da almubazzaranci ko barna ba kana laha ajruha tana da ladanta na ta bayar da saraka walizauka bima anfaqat saboda abinda ta bayar na saraka din ta siyar walizaujiha ajruhu ko mijinta ma yana da ladanta bimaktasaba tunda shine ya kawo abincin walilkhazin mithlu zalika dan jirin su to dan jirin kanti shi ma in ya bayar da saraka yana da lada ubangidansa kuma na da lada لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا ساشن سبايا توي لادن ساش أبن نفي مي جدا يكاو أبن جدن أنفاني جدا دما تنس تدفع أبن جي واني ستبيو مسكيني باين أبن يام رالان أبن جي جدا ستبيو مسكيني كوبا إذن مي جدا سنة دلادا شمائنا دلادا musayma da suka ce wannan sadakar da mace za ta yi a ce ba ta da tana da lada mai gida na da lada dole sai ta samu sarƙa kamar haka na farko ya zanto tana da masaniyar mijinta ko ya sani ransa ba zai baci ba wannan ku kowa ta san mijinta ta san in marowaci ne ta sani in masifaffe ne ta sani in awanin bai da zalika ne kuma dan saka tsakiya ne kuma ta sani to duk abin da ta san in ya bayar za a yi sababi zuciyarsa ba ta so sai ta kyale masa kayansa ita in ta zama da ta yi sadaka amma na su take yale masa na biyu ya zanto abinda za a bayar abu ne wanda ya doru kan bukatar gida an dafa abinci galibi da wuya a dafa abinci a ce da gida an cinye sai aka dafa har ya karu akan bukatar gida sai ta dauka ta bayar ko da ba izinin sa wannan babu laifi haka duk abinda ta san in ta bayar ransa ba zai baci ba babu laifi haka duk abinda rai baya rowarsa ai akwai abubuwan da za ka ga rai baya rowarsu saboda kasancewar abin kadan bai ta kara ya karya ba wannan babu laifi amma duk abin da rai zai ruwarsa za a zo a yi sababi da mai gida wannan almadiri wannan almadira ta zo tana sadaka tana neman sadaka ki auni shinkafa mudu da yake bata wacce ta zo ki auni shinkafa mudu da yake wakin sun za ku yi rigima da gida ya zo shinkafa yana tsammanin za ta yi wata ɗaya sai ta yi kwana biyu ta kare baya ta yi sati dai ta kare kin ga dole a yi rigima to irin wannan baya halatta mace ta bayar sadaka dole sai abin da ta san ransa ba zai baci ba wani ma zai faɗa matar dan dai da abu kadan almadiri zo kin bara babu komai wata bukata ta san ko ba da nake babu komai to irin wannan ne ita tana da lada na ta mika mijinta na da lada na shi ya samu wannan amfanin abin haka yaron gida shi ma haka ne hukuncinsa yana da lada na abin da ya bayar ko da ba izinin ba da izinin mai gidansa ba in dai ya san mai gidan nasa in ya ji ma ba zai ransa ba zai faci ba zai damu ba ya dauka ya bayar sadaka haka mai tsaron gona ya dauki wani abu na amfanin gona shi ma ya bayar ba tare da izinin mai gidansa ba amma yana da masaniyar ko da ya ji ransa ba zai faci ba to shi yaron gidan nan ko mai tsaron gonan nan yana da lada haka uban gidansa na da lada kun gane wannan da kyau wato ko kake nan ashe sadaka wani lokacin a iya yanta mutum biyu su amfana da ladan da mai dukiyar da wanda ya mika duk su amfana da ladan duk wannan na nuna falalan sadaka kenan muttafaqun alayhi wa nabi sa'id al-khudri radiyallahu anhu an karbo hadisi daga abu sa'id al-khudri Allah shi kare da a gare shi qala yace ja'at zainabu imra'atu ibn mas'ud فقالت يا رسول الله واتو ابو سيد الخدري جاءت زينب زينب تازو وتي زينب امرأة بن مسعود ما ترى عبد الله بن مسعود تازو وري منزل الله فقالت يا رسول الله يا منزل الله انك امرت اليوم بالصدقة تتي يو ديكاي امرني دمي صدقة wata rana ce wannan aka ce ranar idi ne, ranar da annabi ya tara mata ya musu hudu bacci, yace na laika wuta na ga mafiya yawan waɗanda suke cikin ta mata ne, saboda suna yawan bijirewa miji, akwai su da butulci, galibin su suna da butulci, inda zaka kyautatawa ɗaya su dukkan kyautatawa karshe idan kai mata laifi guda ɗaya sai ta manta da dukkan alkhairin ka, sai ka danne da ka iya tuno alkhairin miji. Annabi ce to ku yawaita sadaka don ku samu tsira gobe kiyama. Sai ta zo ta ce innaka amartal yawma bi sadaqa, yau kai umarni da mata su rinka sadaka. Wa kana indi huliyul li, tace ni ko ina da kayan ado a warwaro da sadaka da mundaye da menene da menene, ina da kayan ado. Fa aradtu an atasaddaqa bihi, sai na so in bayar sadaka. Fa za'a mabnu mas'ud annahu wa waladahu ahaqqu min an atasaddaqa bihi alayhim, sai ibn mas'ud yazo yana riya cewa ai ba wanda ya cancanta ba sadakan nan sai shi da dansa, yaya zan ba su ko ba zan ba su ba. Fa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, sai manzon Allah tsira da wuce tabbata gare shi yace sadaqa ibn mas'ud zawjuki wa waladuki ahaqqu man tasaddaqta bihi alayhim, yace Abdullahi ibn Mas'ud yayi gaskiya, danki da mijinki su ne suka fi cancanta ki baiwa sadaka, danki da mijinki su ne suka fi cancanta ki baiwa sadaka. Rawahul Bukhari, wannan hadisi Imamul Bukhari ya rawaito shi. To karkashin wannan hadisi akwai mas'ala da malamai ke ja'in ja akai, kowa ya yadda tsakanin malamai idan mace za ta yi sadaka ta nafila, sadakar ganin dama ya halatta ta ba ɗanta, ya halatta ta ba mijinta, wannan babu laifi. Amma idan za ta yi zakkafa, zakka ce ta fitar, ya halatta ta ba miji ko bai halatta ba, sai suka yi maganganu guda biyu. Mazhabar Imam Abu Hanifa da Imam Ahmad bin Hanbal sai suka ce ko alama baya halatta mace ta ɗauki zakka ta baiwa mijinta, su ba su yadda ba. Mazhabar Imam Malik da Imam Shafi'i sai suka ce mun ji mun gani ya halatta ta bayar, shi ba zai bata ba, amma shi ita ta halatta ta bashi, dan idan ya bata ya sauke wani wajibi na kansa na ciyarwa, dole ce da ita yanzu ya bata zakka me kuma na binna, dan haka ba zai bayar ba, amma ita za ta bashi dan ita ba dole bane ta ciyar da shi. An gane ko? To dukkan su suna jahin jani kan wannan hadisin. Al-Imam Shafi'i da Al-Imam Malik ibn Anas da sauran malaman da suka ce ya halatta ta bashi zakka suka ce hujja su shine wannan hadisin. Gashi matar Abdullahi dan Mas'ud ta ji ta ce ya halatta in bashi ko bai halatta in bashi ba, manzon Allah ce da danki da mijinki su fi cancanta ki ba. Sai su waɗancan malaman suka ce ku ne ba ku bayyana wannan hadisin ba, wannan hadisin yana maganar sadakan nafila ce, dan a ranan annabi ya yi musu wa'azi ne kan sadakan nafila, dan haka sai suka zo suna maganar sadakan nafila. Suka ce baka ganin larabcin hadisin ba, tace ya rasulullahi innaka amarta al-yawma bisadaqa wa kana indi uliyyun li faradtu an atasaddaqa bihi, tace ina da kayan ado sai nake son in yi sadaka da su, bata ce ba uridu an atasaddaqa minhu, da tace daga ciki nake son in fitar da sadaka ya zama zakka kenan, amma in bayar da shi gaba ɗaya to kowa sun sadakar nafila ce kenan, zakka duka ake bayarwa ko wani abu na ciki, dan Allah ta khudhu min amwalihim, kaga min ita ko sai ta ce bihi, wannan ne duka za ta bayar kenan. Suka ce kun ga wannan sadakan nafila ke magana a kai, an gane ku? To a takaice dai sun yi ja'in ja, hujjojin suna da yawa da wannan hadisin da waɗansu hadisai daban, amma zance mafi inganci ya halatta mace ta baiwa mijinta zakka idan ta fitar, dama sadakan nafila duk sun yi ijma'i ya halatta, zakka ɗin ma ya halatta ta bayar ga mijinta, amma sadaka ta tilas zakka, shin za ta bai ɗanta? Ba za ta ba ɗanta ba. كن قاني ديكيو. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذا الله تعالى مجد زبطة قريش ياتي لا يزال الرجل يسأل الناس متن بزي بشي بينا تتن بير متانينا رقلس أباني أباني حتى يأتي يوم القيامة حرسي يا زوران انتاشن قيامة وليس في وجهه مزعة لحمين a fuskar sa babu ko da soka ɗaya ta nama, zai tashi fuskar sa ƙwarambol ranar tashin kiyama. Waɗansu malamai na tawilin wannan hadisi suka ce ba wai zai tashi bane fuska ba nama, a abin nufi zai tashi da kaskanci ranar tashin kiyama, amma dai al'aula shine a dauki hadisi ala hakikatihi, domin al'asul fil kalam an yi umar ala hakikatihi wala yusaru ila majaz illa li dalilin yujibu zalika. Ba a cewa majazi ne, dole ana daukar magana akan hakika. Zai tashi ranar tashi kiyama ba ko tsoka ɗaya a fuskar sa. Muttafaqun alayhi. Na'am. Zai zo nan gaba insha Allah. Wa Nabi Hurairah radiyallahu anhu, an karbo daga Abu Hurairah Allah shi kare da a gare shi, kare kare Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, manzo Allah zai da mutunta tabbata gare shi ya ce, man yas'alu an-nasa amwalahum takassuran, dukkan wanda yake tambayar mutane dukiyarsu dan shi ya yawaita tashi, kaga ba dan bukata ba kenan, dan ku san wani irin roƙo. Man sa'ala an-nasa takassuran, shi ake magana wanda ya mayar da roƙo sana'a, ya mayar da bara sana'a, baya da aikin yi sai bara sai roƙo, ya roƙi mutane ba dan baya da shi ba sai dan ya yawaita nashi, ba bukata sai ka tilasta shi ba. To wannan shine man yas'alu an-nasa takassuran, dukkan wanda yake roƙon mutane amwalahum dukiyoyinsu takassuran dan ya yawaita tashi, fa innama yas'alu jamran, annabi ya ce garwashin wuta yake roƙa. Falli yastakilla auli yastakfir, ko ya kadaita ko ya karanta ko ya yawaita, ya zaɓin wa kansa da yake so, ya tabbatar wuta ya roƙa, in zai roƙa da yawa ya roƙa, in zai roƙa kaɗan ya roƙa, in ma kaɗan ce wuta ce, in ma mai yawa ce dai wuta ce. Dan Allah ka dubo wannan hadisi, rawahu Muslim. Wa an ibn az-Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhu, an karɓo daga Abdullah ibn az-Zubayr ibn al-Awwam Allah shi ƙara yadda a gare shi, an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, daga manzo Allah sai da mutunta tabbata gare shi, kala yace, la an ya'khudha ahadukum hablam, a ce ɗayanku ya ɗauki igiya ta sa, fa ya'ti bi huzmatin min al-hatab, yaje ya kawo kan itace guda, min al-hatab na kirare, ala zahirihi a gadan bayan sai ɗauko shi zo da shi, fa yabi'aha ya sayar, fa yakuffa biha wajhahu, dan ya kare fuskarsa ga roƙon mutane, khairul lahu min an yas'ala an-nas, haka shi yafi masa alkhairi sama da roƙi mutane, a tawhu aw mana'uhu, shin sun bashi ko sun hana shi, ko za su bashi ko za su hana shi. Ka duba yadda annabi ke cewa ka ɗauki igiya ka je dajin Allah, ka ballo itace, kayo kayan itace, ka ɗoro gadon bayan ka zo ka sayar kasuwa, shi yafi maka alkhairi sama da ka roƙi mutane, ko da za su baka ko da za su hana ka. Wannan hadisi rawahu al-Bukhari, kaga makwara Bukhari ya ruwaito shi, in girma Allah ina ranan ka roki mutane. Wa an Samura ibn Jundab radiyallahu anhu qal, an karbo daga Samura ibn Jundab Allah shi kare da a gare shi, yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, manzo Allah zira da mutunta tabbata gare shi yace, al mas'alatu kaddun yakuddu biha ar rajulu wajhahu illa an yas'ala ar rajulu sultanan aw fi amrin la budda minhu. Annabi ce al mas'alatu kaddun, yace kun ga roko kaddun kamar ya kushi ne, ya kuddu biha ar rajulu wajhahu, mutum ke ya kushin fuskarsa, mutum mai farce a hannu yayi ta yagar fuskarsa, ba alama za ta bayyana ba, tabo zai bayyana ba, alamar jini za ta bayyana ba, yace haka matsayin munin sadaka yake, mai roko ka yake, haka matsayin munin roko yake, bara haka matsayin munin ta yake cikin musulunci, yana takartar fuskarsa, ba za ka ga tabo ba, to haka zai tashi ranar tashin kiyama duk da tabo a fuskarsa. Illa an yas'ala ar-rajulu sultanan, sai dai fa in mutum shugaban garmar hukuma ya roka, gwamnati ya roka, a baitul mali zai ce a bani. Ka'idar musulunci a da, duk wanda talauci ya masa yawa, sana'arsa ta kasa rike shi, sai je sai a ɗauko a cikin aljihun gwamnati a bashi, gwamnatin musulunci kenan. Shi yasa manzon Allah ce dukkan wanda ya mutu ga bashi a kansa ga iyali, to iyalin a kawo, mu za mu ɗauki nauyinsu daga cikin baitul mali, karamar hukuma za ta biya musu kuɗin makaranta har su gama firamare, har su gama sakandare, har su je jami'a, ya zo a biya masa bashi daga aljihun karamar hukuma ko gwamnatin jiha ko gwamnatin tarayya. Yace in ko ya bar dukiya, to wannan ta iyalinsa ce, ba ta mu bace, ba a barwa iyalinsa. Gwamnatin adalci kenan, gwamnatin musulunci kenan. To sai fa in mutum ya roƙi hukuma ne, ya je ya kai roƙo a aljihun gwamnati a bashi wani abu, to wannan bai laifi ba. Aw fi amrun la budda minhu, ko yayi roko dangane da wani al'amari da ba ya da makawa dole sai ya roka. Matsalar rayuwa ce ta taso masa ba yadda ya iya sai ya roki wani. Bai mayar da roko sana'arsa ba, bai mayar da bara sana'arsa ba, tilashin rayuwa ta zo, an yi masa gobara ko an yi ko yaransa ya kwanta asibiti ba ya da lafiya, ko matarsa ba ta da lafiya, an rubuto magani ba zai iya biya ba, ko za a yi masa aiki asibiti ba zai iya biya ba, sai yin roka don ya samu wannan abin a yi masa aiki da an yi masa ya warke kuma yana da aikin sa na yi wanda yake rayuwa da shi, to wannan bai laifi ba. Amma dukkan mutumin da ya mayar da bara sana'a ko roko sana'a, to wannan yana cikin karkashin wannan hadisi. Wato kenan masu roko iri nawa ne kenan? Biyu. Ko masu bara iri biyu ne, wanda ya halatta da wanda bai halatta ba. Wanda ya halatta, wanda tilas din rayuwa ta sa ya zo ya roka. To wannan dama Allah ma ya ce wa amma sa'ila fala tanhar walladina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum was-sa'ilina wa fir-riqab. Wannan duk idan an bashi babu laifi. Amma mutumin da ya mayar da bara sana'arsa, ka san bara da iri-iri ce, akwai mai bara wanda ya mayar da ita sana'a za a ga yana da mashin ana masa kabu-kabu, akwai mai gidan haya ma amma yana bara, akwai kuma wanda shi ya mayar da bara ma wata ibada ce mai zaman kanta da ake samun lada da ita bara din. To kaga wannan duk sun shiga cikin gargashin abinda Annabi ya faɗa a can wurin. Ko wanda shi roko yake irin wanda suke roko din na wannan, wannan sun haɗa laifi guda biyu. Na farko da suka mayar da roko ya zama sana'a su. Na biyu kuma suna zuga mutane da abinda bai dace su zuga shi da su ba. Ko su yi wa wani zambo, ko su siffanta wani mutum marowaci ne, kawai su ce mai hannun kyauta. Kowa san marowaci ne, kaga ƙarya suke yi. An gane ko? Ko su yi wani sakarci a ce dawa da kai binni ne, kaga an mayar da kai shashasha, wai dawa da kai binni ne, ya za a yi kawai don ka shiga daji ka kaɗe dajin ya zama binni. To waɗannan sun haɗa laifi guda biyu, ƙarya da suke furtawa da kuma roƙon mutane da suke a ba su wani abu, wanda kowanne zunubi ne mai zaman kansa. Kai ko da abin da suka faɗa siffarka ne, Annabi ya ce duk wanda ya zo da yabonka a fuskarka a ɗauki ƙasa ka watsa masa, shi ne tukuncin da za ka ba shi. Usturawa fi wujuhil maddahina, wanda ya zo ya taya yabonka yana kama maka, Annabi ba kudi Annabi ce ka ba shi ba, ƙasa za ka ɗauka ka watsa masa. Wannan shine abin da Annabi ya tilasta ka kai, in ba za ka iya ba kai ragon maza ne, to karka ba shi kokobo, ka kyale shi ya ci gaba da yi ya gama ya zage ka. Amma salon maroka wato sayarsu tana da yawa a gidan, musamman ka je wurin ɗaura aure ko menene. Kwanaki an gayyace mu wani ɗaura aure da Malam Abdulwahab, wani maroki ya zo ya zuga malaman gaskiya, malaman sunna, masu tsageta, muka yi shiru masu bin sunnar Annabi, duk da muka yi banza da shi, zai da muka zo za mu shiga mota sai ce to Annabi dai ba maroki ba ne, yace kawai sai ku jagu ahli sunna ne don ku yi rowa, Annabi dai ba maroki ba ne. Duk yadda kai su dai sai sun tace ki wani abu a wurin kai, to wallahi ko su ne ka yi jan ido ka yi ta maza karka bayar, ko su din ne don ka ɗaure musu gindi su mai da wannan sana'a su. Kana bin sunnar Annabi na ruwan su ba Allah ne zai baka lada ba, sai sun faɗa kowa shi.
Wani ma zai ce maka su baya ka bashi da ɓangaren da kuma ba shi su bi da halittar
al'ahakari. To za a yi zaka ce wannan bara ce don mai da ƙarfin su zai yana bara. Duk akwai hadisi za mu karanta a babin gaba wajen rabon sadaka da wadawa, za a ba sadaka waye bai halatta ba kwata-kwata a bashi. Wannan gobe za mu karanta shi insha Allah. Wannan hadisi ya zo da wata riwaya, Annabi ya ce al-masailu quduhun yakdahu biha ar-rajulu wajhahu, wato roko da kuke ji da gani kamar yakushi ne da mutum ke yakushin fuskarsa, yana tarawa kansa jini da wato ainihin tabo. Sai ce faman sha'a abqa ala wajhihi, wanda yake son ya bar fuskarsa to ta ce to sai ya bari, wa man sha'a taraka, wanda ko yake son ya bar fuskarsa da tabo ita ma kuma sai ya bar ta ya je ya roka din. Illa an yas'ala ar-rajulu za sultanin, sai fa in mutum ya je ya tambayi mai mulki ne, aw fi amrin la yajidu minhu buddan, ko roko ya sa ya larura ta sa yin roko cikin abin da ba ya da iko dole sai ya tambaya, to wannan shine kawai ba ya da laifi. akwai waɗansu hadisai daban waɗanda duk suke magana akan wannan cikin littafin wato at-targhib wa at-tarhib na Imam al-Munzir, lokaci ba zai isa mu karanto su ba, amma gobe ko yaya sai mun karanto waɗansu daga ciki, saboda waɗansu malamai da suke magana a gidan insha Allah, saboda waɗansu malamai da suke magana a gidajen radio suna cewa ma ayi bara ma wato kamar ibada ce. To za mu kawo magana daga bakin baban Qasim sallallahu alaihi wasallam, kowa ya ji hadisai daga bakin annabi ingantattu sun fi hadisai 15 ko 20, dukkansu suna nuna haramcin roƙo ko bara sai fa in tilasti ta kama. To ina ga mutum kawai ya mai da bara sana'a ko ya mai da roƙo sana'a, da ɗaya wannan ba zai yi ba. Ko neman ilimi ka je yi ba a ce ka rinka bara ba, ko neman ilimi fa in ma dai a samu masu ihsan da ce da kai, sai Imam al-Bukhari da Imam Muslim kowa ya je neman ilimi wani gari, amma waye bara a cikin su? Imam al-Bukhari babar ta ce ta rinka aikata, ta rinka tara kudi ta hanyar kiwo da meye da meye, ta tara masa bulan da zai je neman ilimin hadisi. In ɗanka zai je haddan Qur'ani shikenan sai ka je ka samu malamin zan kawo ɗana a kiyasi dai kila abinci kwanan abin nan buhun masara guda biyu da buhun gero guda biyu da buhun shinkafa guda biyu da buhun sukari guda ɗaya da gishiri da omo, idan na kawo wannan zai ishi ɗana a shekara, gashi nan abin da nake so karanta Qur'ani, kai kuma ga taimakon da ya kamata yi maka, dan kai ma kana da bukata irin ta rayuwa, abin da nake bukata ɗana ya karanta Qur'ani. Amma kawai ka tara yara kaman garken awaki ka je ka ba malam waya yi mun ba na sadaukar maka shi sadaka fi sabilillahi, kwarkwata ta ci shi, wahala ta ci shi, bai karatu ba daga ƙarshe zama karen mota, ina dalilin wannan? Ai asara shi bai karatu addini ba, shi bai karatu rayuwa ba, shi ba da imani, ina dalilin wannan rayuwa? In da an samu rayuwa mai kyau ta fuskar karatun Allah da irin tura yara waɗansu garuruka, wannan a da an samu tsari da kuma duniya na kwanci da kuma ihsani na cikin zukatan mutane, amma yanzu abin yana bukatan a sake masa tsari. In aka ci za a bi wannan tsarin na da, to galibi masu samun karatun a ciki yanzu ba su da yawa. Ko daɗin galibi yawanci masu gambara ɗin na duk masu karatun Allah ne. To kuma aka zo aka samu rikicin tazire ne ya ƙara karya alƙadarin almajirci, to wannan ya kamata yanzu a sake sabon tsari wanda dai gobe insha Allah a cikin karatun gobe za mu taɓa wani abu da ya shafi wannan. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sai a kira sallah. Ya ci kira sallah ba an zai tambaya ɗaya ko biyu sai mu haƙura haka. Zai mun yi magana cuku shi da wani yau ya samu cuku ɗin ya kawo wannan dai shi ne. Har da dabino, amma dabino ai kowa ya san shi ba sai ka kawo ba. Wannan kai shi ne idan ka zo za ka ga nono ne aka daskarar da shi. Akan yi da nonon ragumi, akan yi da nono daban na ko nishanu ko nara makamacin haka, amma da nan ragumi yawanci shi fi yawa. Tambayoyin da ke hannu na duk ba wanda suke da alaka da karatu, ta haka ba ɗaya da zan an sake. Alaikum salam. Takara ko tana da alaka da karatu, to shikenan kai kadai zamu ansa, kai kadai insha Allah maji ba eh
ina ji wato ya gaske sadaka ko ba shi kuna da wani tambayar da ba
me kyauta daban sadaka daban dukkan su sun yi tarayya kan cewa abu ne da ka ɗauka ka bayar, amma ya danganci mai kana fata a zuci, duk wanda kana fata kana da lada, ka fahimta ko? Kana faci kyauta kana da lada, kana faci sadaka tana fila kuma ita ma kana da lada. Inna ma al'amalu bi niyyati wa inna ma li kulli imrin ma nawa, ka fahimta da kyau? Yau ya yi haƙuri, sai Allah kai muku. Wassalamu alaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وذهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا الحمد لله أنا جاء هكذا يا إسحاقو أنك اللي يوفتك إن شاء الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وانتهج بمنهجه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فإنه يسعدني أن ألتقي معكم هذا اللقاء الطيب في هذه الأمسية المباركة وفي هذه المدرسة المباركة ألتقي فيها بإخوان صالحين طلبة العلم الحريصين عليه والجادين في طلبه الساهرين لياليهم المستقلين في نهارهم طلبا للعلم الشرعي الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة المحمدية فإنني يسعدني جدا ويشرفني جدا أن أكون معكم في هذا الوقت المبارك وخاصة تزامن هذا الوقت مع صلاة العصر وهو أفضل وقت في النهار على وهو وقت صلاة العصر على كل حال يسعدني جدا أن أكون مع طلبة العلم وكما أشار إلي عميد المدرسة بالأمس بعد الانتهاء من اللقاء الذي تم معكم في إحدى المناسبات أشار إلي أن يكون محور الكلام حول العلم وطلبه أشار إلي أن يكون محور كلامنا حول العلم وطلبه فلا أدري وإن كان هو لم يحدد لي اللغة التي أتكلم بها فإذا كان يريد مني أن أمضي قدما في التحدث إليكم باللغة العربية فبها ونعمة وإن كان قد فضل أن نتكلم بلغتنا المحلية حتى لا يفوت بعض من حضر هذا المكان شيء مما نتلاوله بالحديث فبها ونعمة على كل حال سيرك المدير لا طيب تشي كده na ce shugaban makaranta ya ba ni izini don ya ce zan yi magana kai neman ilimi na ce to ko in yi magana da Hausa ko in yi magana da Larabci tunda duk ɗalibai ne a gabana waɗansu hadda uniform ɗinsu ina jin hadda monitoci ga sanan da alamomin hulunansu to da sai ji musu magana da Larabci don mu sha shayi gaba daya. To amma sai aka ce ko waɗanda suka hallara kila waɗanda sun zo don su ma kada alkhairin da ke nan gurin ya kubuce musu. Ubangiji ta'ala ya mana jagora wajen faɗin daidai ya kuma ba mu ikon aiki da daidai. Alal haƙiƙa ilimi shine mafi tsadar abu a rayuwar ɗan adam, kuma ilimi shine mafi darajar al'amari gaba daya. Babu wata ni'ima cikin ni'imomi da kimar ta kai kimar ilimi. Babu wani jari a rayuwa da ɗan adam zai samu sama da ilimi. Ayoyin Al-Qur'ani mai girma da hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi ishara zuwa ga nuna falalan ilimi da fifikonsa. Daga cikin ayoyi akwai faɗin Allah ta'ala, shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, la ilaha illa huwa al aziz al hakim. Ubangiji ta'ala ya ce shahidallahu, wato Allah ya shaida, annahu la ilaha illa huwa, cewa babu abin bauta bisa ga cancanta sai shi Allah din. Allah ya shaida, ma'ana yayi bayanin haka a cikin littafinsa, yayi bayanin haka a wahayin da yayi wa annabawansa, cewa babu abin bauta bisa ga cancanta sai shi. Na biyu, wal mala'ikatu, haka mala'iku ma sun shaida cewa babu abin bautawa bisa ga cancanta sai Allah. Mala'ikun Allah sun shaida cewa Allah ne kadai ya cancanta ya masa bauta. Na uku, wa ulul ilmi, haka ma'abuta ilimi ma sun shaida babu abin bautawa bisa ga cancanta sai Allah. La ilaha illa qa'iman bil qist, la ilaha illa huwal aziz al hakim. To kaga anan gurin shaidawa Allah da rububiyya, shaida masa da uluhiyya, wannan shaidar ta samu ne daga bangarori guda uku. Bangare na farko, bangaren Allah din kansa, ya shaidawa kansa cewa shine ilahu, babu wani ilahu sai shi. Mala'iku sun shaida masa cewa shine Allah, babu wani ilahu abin bauta sai shi. Sannan kuma abuta ilimi ma sun shaida da haka. Sauran gama garin mutane waɗanda ba ma'abuta ilimi ba, ba a ce komai ba kansu, kenan ba su shaida ba, da sun shaida da Allah ya faɗa. Wanda wannan ke nuna falalan ilimi, ma'ana kalmar shahada wadda ita ce mabuɗin musulunci, da ita ake shiga, faɗinta baya zama daidai sai in mutum ya gina ta a bisa ga harsashi na ilimi. Dukkan mutumin da ya furta kalmar shahada, muka tambaye shi menene ma'anan abin da ka furta, yace ban sani ba. Bai san ba abin da ya kore, bai san ba abin da ya tabbatar. Kalma ce da ta ginu alal nafi wal isbat, ta kore wani abu, ta tabbatar da wani abu. Muka ce mai ta kore, ban sani ba, mai ta tabbatar, ban sani ba, menene ma'ananta, bai sani ba. To wannan tamfar bai sai dawa Allah da uluhiyya ba kira. Don saboda ka'idar sai dawa Allah da uluhiyya sai ka san abin da ka furta. To wannan ɗaya kenan daga cikin ayoyi waɗanda suke nuna darajar ilimi da fifikonsa. Aya ta biyu cikin suratul Taha, Allah madaukaki sarki ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, qur rabbi zidni ilma wa qur rabbi zidni ilma, kullum ka rinka cewa ya Allah ƙara min ilimi. Mahallu shahid a cikin wannan aya, cikin dukkan wani dangin ababen ni'ima ko kayan alatu na duniya, ba wani abin da Allah ya ce da annabinsa ka rinka roƙata shi sai ilimi. Sai wannan ya nuna fifikon ilimi akan sauran dukkan kowane irin dangin abu na duniya. Da a ce akwai wani abu da ya fi ilimi tsada, ya fi ilimi daraja, ko ya fi ilimi fifiko, to da lalle Allah ya faɗakar da manzansa ya rinka addu'a wajen roƙon wannan abin sama da shi ilimi din. Amma kasancewar ilimi shi ya fi kowane irin abu, to shi yasa sai Allah madaukakin sarki ya shirye da Annabi sallallahu alaihi wasallam bisa ga roƙon Allah akan Allah madaukakin sarki ya bashi ilimi. Sannan kuma ga aya ta cikin suratul Mujadala wadda Allah ke cewa yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ubangiji ta'ala na daukaka darajar masu ilimi, yana daukaka darajar waɗanda kuma suke da wato ainihin imani, darajoji bayan darajoji, haka Allah ke daukaka matsayin su. To banda waɗannan ga ayoyin nan da dama a cikin Al-Qur'ani mai girma wanda suke nuna falala da fifikon ilimi sama da kowane irin abu. Neman ilimi shi na shari'ar musulunci ilimi ne wanda yake wajibi, wato ba wai mustahabi bane ta yadda ina ga dama in nemi ilimi, ina ga dama in fasa. Wajibi ne, Allah ya kallafa min cewa sai na nemi ilimi abinda Allah zan bautata ma Allah da shi. Ilimi malamai suna kasa shi gida biyu. Kashin farko al-ilmu shar'i, ilimi na shari'a. Kashi na biyu al-ilmu lidunyawi, al-ilmu ad-dunyawi, ilimi wanda ya shafi rayuwa, ilimin sana'a. Lokacin da duk ake magana dangane da wajibcin neman ilimi, ana magana ne akan ilimin shari'a. Shi ne wanda wajibci ke hawa kan kowane ɗaya daga cikin ɗaiɗaikun musulmai, maza ko mata, kowa sai ya nemi ilimin da zai bautata ma Allah da shi. Amma ilimi da ya shafi rayuwar duniya, wannan gwargwadon girman abin, gwargwadon yadda wajibci ke zama, akwai abin da zai iya zamantowa larura ga al'ummar musulmai.